Muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za ya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad FM da Dalol FM, sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Ana kuma iya kama mu ta Alfa Radio da ke kuma si a kasar Ghana. Kana ana iya kama shirye-shiryen mu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan yammaci na yau Laraba 16 ga watan Janairu shekara ta 2020. Yusuf Aliyu Harande tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aikin mu muke farin cikin gabatar muku da shirin namu a wannan safiya tamu ta nan birnin Washington DC a nan kasar Amurka. Kamun mu tsanduma cikin shirin, Zahra, ko za ki fara mana da kanin labarai?
A yau Laraba ake sa ran majalisar wakilan Amurka za ta kada ƙuri'a kan batun tura takardun dalilan neman tsige shugaban Amurka Donald Trump zuwa ga majalisar dattawan ƙasar. A Najeriya an gudanar da bikin tunawar da sojojin da suka rasa rayukansu a fagen daga a babban birnin tarayya Abuja da kuma wasu jihohi a ƙasar. A yau Laraba, ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif ya ce makomar yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da aka cimma a shekarar 2015 game da shirin makaman nukiliyar Iran ya ta'allaka ne akan ƙasashen Turai.
To muna tafe da cikakkun labarai. Idan kuma muka shiga duniyar rahotanni, za ku ji cewar a yau Najeriya ake bikin tunawa da mazan jiya bayan kwashe shekaru 50 da kammala yakin basasa. Ana iya cewa matsalar tsaro a ƙasar ta samu matsala.
A magarar cewa gwamnatin tarayya ta gaza samar da tsaro a yankuna da take fada, a abin ba haka yake ba. Gwamnatin tarayya ta sace tsaye haikan.
Ita kuwa kungiyar 'yan ta'adda ta IS ta ɗauki alhakin harin da ya yi sanadiyar mutuwar sojoji sama da 80 a jamhuriyar Nijar. Ko me hakan, ko me kungiyar take nema?
Kinan babu wani mamaki a ce sun ɗauki nauyin kai harin, kuma ajandar su ita ce cikin wannan shekara ta 2020 su kafa daula.
To bayan labaran duniya da kuma rahotanni, muna tafa da shirin himma ba ta garago wanda Abdulaziz Adali Toro zai gabatar mana. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. A yau Laraba ake sa ran majalisar wakilan Amurka za ta kada ƙuri'a kan batun tura takardun dalilan neman tsige shugaban Amurka Donald Trump zuwa ga majalisar dattawan ƙasar don fara zaman shari'ar da ake sa ran yi a makon gobe. Majalisar ta amince da takardun tuhume-tuhumen a watan da ya gabata, amma shugabar majalisar Nancy Pelosi ta jinkirta tura takardun yayin da 'yan Democrat a majalisar wakilai suka yi ƙoƙarin ganin shugabannin majalisar dattawa sun yarda a saurari bahasi daga wasu sabbin shaidu a lokacin zaman shari'ar. Har yanzu dai ba a warware batun ba, shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Mitch McConnell ya ki yarda da matakin kiran shaidu, kuma ya ce za a yanke wannan shawara daga baya a yayin da ake shari'ar. An gudanar da bikin tunawa da sojojin Najeriya da suka rasa rayukansu a fagen daga a babban birnin tarayya Abuja da kuma wasu jihohi kamar Borno da Adamawa, wato yankin kasar da kusan shekaru 10 kenan ana yaƙi da mayakan Boko Haram. Kimanin gwauraye 200 ne da iyalan sojoji da suka rasa rayukansu suka samu tallafin kuɗi da kayan abinci a wurin taron. 'Yan Boko Haram sun kashe mai gidan Olubunmi Adetunji, wani soja, a yayin wani artabu a garin Maiduguri a watan Afrilu a shekarar 2016. Ya rasu ya barta da 'ya'ya huɗu.
attend the defense headquarters and the army headquarters for what they have been doing in my life. Because since then, 2016, I don't know how much they sell rice in the market.
Tace na gode wa headquarter tsaro da ta sojojin Najeriya saboda abinda suka yi mani saboda tun daga shekarar 2016 ban san nawa ake siyar da shinkafa ba a kasuwa. Suna bani shinkafa da kayan abinci har ma da tallafin yara. Suna kiran mu a kowace shekara domin biyan tallafin. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC. A yau Laraba ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif ya ce makomar yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da aka cimma a shekarar 2015 game da shirin makaman nukiliyar Iran ya ta'allaka ne akan ƙasashen Turai bayan da ƙasashen Turai guda uku suka rattaba hannu a yarjejeniyar suka zargi Iran da karya ka'idojin da aka gindaya. Da yake magana a wani taro da aka yi a ƙasar Indiya, Zarif ya sake nanata ƙorafin da Iran ta dade tana yi akan cewa ƙasashen na Turai ba sa cika nasu alƙawarin a fannin tattalin arziki a ƙarƙashin yarjejeniyar. Ministan ya ambaci rashin sayan man fetur ɗin Iran da kuma janye wasu kamfanonin ƙasashen daga Iran. Zarif ya yarda cewa Iran ta yi watsi da alƙawuran da ta yi a ƙarƙashin yarjejeniyar, amma ya ce sai aka yi watsi da ƙorafe-ƙorafen Iran yayin da ta kiyaye ƙa'idojin yarjejeniyar. Ita kuma Amurka ta janye daga yarjejeniyar ta kuma sanya wa ƙasar sabbin takunkumin hanyar tattalin arziki. Harbe-harben bindigogi da aka ji jiya Talata a Khartoum, babban birnin ƙasar Sudan, a lokacin da fada ya kaure tsakanin bangarori daban-daban na rundunar sojojin ƙasar sun bayyana raunin gwamnatin haɗin gwiwar ƙasar. Mai magana da yawun gwamnati Faisal Muhammad Saleh ya ɗora alhakin tashin hankalin akan hukumar leƙen asiri da ta tsaro ta ƙasar, wato NISS, da a baya ke biyayya ga tsohon shugaban ƙasar Umar al-Bashir wanda aka hamɓarar a wani juyin mulki da aka yi a watan Afrilun da ya gabata bayan shafe watanni ana zanga-zangar riƙin jinin gwamnati.
To a gaida Zahra Aminu Fage da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. To daga labaran duniyar bari mu shiga duniyar rahotanni. A makon da ya gabata ne jihohin kudu maso yammacin Najeriya suka kaddamar da wata rundunar samar da tsaro a yankin. A jiya Talata, gwamnatin tarayyar Najeriya ta ayyana rundunar ta a Motekun a matsayin haramtacciya. Dr. Umar Jibrin Gwandu, mai baiwa ministan shari'a shawara a harkar tsaro, ya yi mana ƙarin haske a kan matakin na gwamnatin tarayya.
To akwai wani tsari na gwamnatin tarayya da ake yi, akwai wasu abubuwa wanda gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya sun yi tarayya a ciki, sannan kuma akwai wasu abubuwa wanda ita gwamnatin tarayya ita kadai take da hurumin yin su. Abubuwan da suka shafi irin su tsaro, kamar harkar buga kudade, kuma abubuwan da suka shafi makamai, kuma abubuwan da suka shafi ma'adanai, abubuwan da suka shafi haddade iyakokin ƙasa da kuma raba jihohi. Suna da akwai abubuwa masu yawa. To daga ciki kamar yadda na faɗa maka a matsala ta tsaro, haƙƙin gwamnatin tarayya ne na saga cewa an samar da tsaro a cikin jihohi da kuma dukkanin iyakokin ƙasar.
Ba ai kusan ana iya cewa gwamnonin nan su ne waton ainihin jami'an tsaro na jihohinsu, ba a ganin cewar sun kirkiro da waɗannan tsarin ne domin su ba da kariya ga mutanensu, ganin cewar gwamnatin tarayya ta gaza samar da tsaro a waɗannan yankunan?
A magarar cewa gwamnatin tarayya ta gaza samar da tsaro a yankuna da kake fada, a abin ba haka yake ba. Gwamnatin tarayya ta sake tsaye haikan ta hanyar samar da tsaro a jami'anta na sojojin sama da na ƙasa da wasu dukkan rundunonin a jami'o'i wanda za su ba da tsaro. Don haka gwamnatin tarayya tana ba da nata gudunmuwa kuma tana ci gaba a kokarin da take yi na ganin an gwanzar da zaman lafiya.
Kana cewa gwamnati tana iya kokarinta wajen samar da tsaro, amma har ya zuwa yau ana iya cewa akwai tashe-tashen hankula, akwai sace-sacen jama'a a yankuna da dama a Najeriya. Wannan ya nuna cewa gwamnati tana iya yin ta kenan, koko har yanzu dai akwai buƙatar a samar da wannan tsarin?
Kasashen da ake ta bugun gaba da su cewa sun ci gaba, su ma har yanzu suna fama da matsaloli na rashin tsaro. Kuma kana da masaniya shekaru aru-aru gwamnatoci musamman na Amurka suka yi ganin sun yaƙi da 'yan ƙungiyar Al-Qaida da makamantansu. Ba za a ce kuma ba su da tsaro ba.
To wannan yana iya nuna cewar ita Najeriya gwamnatin tarayya ta gaza ne, koko su me yasa suka fito da wannan tsari?
To yanzu su za a yi wa tambaya, me yasa suka fito da wannan tsarin nasu, me suke nufi?
Kana nufin sun fito da tsarin ba tare da ainihin tuntuɓar gwamnatin tarayya ba kenan?
Ba tuntuɓe ma'aikatar shari'a ta ƙasa ba, ba tuntuɓe waɗanda suke da ruwa da tsaki a cikin wannan lamari ba. Haka kawai wasu kawai sun tashi tsaye sun ce za su yi nasu tsari wanda ya saba ma doka. Don haka shi yasa aka ma'aikatar shari'a ta fitar da bayani cewa wannan abin da suke son su fito da shi ya saba ma dokar ƙasa.
To yanzu ku a naku a gwamnatance na tarayya, me kuke yi don ganin cewar an samu tsaro ingantacce wanda babu wani gwamna da zai yi tunanin cewar akwai buƙatar ya tashi haikan wajen samun ma al'umma shi tsaro?
Ai, kana da masaniya irin matakai da ake ɗauka na ganin an samar da tsaro da zaman lafiya a kowane yanki na ƙasar nan, musamman wuraren da ake yi shahara na rashin samar da zaman lafiya. Kuna da masaniya irin matakan da gwamnati ta ɗauka, da kuma har yanzu ana ganin cewa an samu zaman lafiya, har ma za a iya janye rundunonin sojojin da aka kai saboda zaman lafiya ya samu.
Cewar al'ummar Najeriya na ganin cewar wannan gurguwar dabara ce a ce za a janye jami'an sojoji da suke bada kariya gare su a waɗannan yankuna.
Ina dai nuna abin da dalilin da yasa na baka wannan, dan kaga cewa ana yin kokari har ma an gamsu da cewa kokarin da ake yi ya haifar da ɗa mai ido.
To gamsuwar ga gwamnati kenan koko ga al'ummar Najeriya? Wannan gamsuwar ba al'ummar Najeriya ke cewa a cire su ba, gwamnati ce ta ce a cire su.
Wannan fahimta ce taka, kuma kana da damar ka irin wannan fahimta, amma dai al'ummar wurin su karen kansu ka je ka tambaye su ka ji.
Dr. Umar Jibrin Gwandi kenan mai baiwa ministan shari'a Abubakar Malami shawara. Daga batun na tsaro a Najeriya, bari mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda ƙungiyar 'yan ta'adda ta IS, reshen ƙasashe da suke kudancin Sahara, suka ɗauki nauyin harin da ya yi sanadiyar mutuwar sojoji sama da 80 a jamhuriyar Nijar. Sule Mummuni Barma na ɗauke da ƙarin bayani.
Wannan shine karo na biyu da reshen IS a yankin Sahara ke ɗaukar alhakin munanan harin da suka yi sanadiyar mutuwar sojojin Nijar kusan 200 a ƙasa da wata guda akan iyakar ƙasar da Mali. Kamar yadda abin yawa kana a washegarin harin Barikin Inates, a wannan karan ma ƙungiyar ta'addancin ta yi amfani da kafafen sada zumunta don yaɗa bayanan abubuwan da suka faru a Barikin Shinagodar a ranar Alhamis 9 ga watan Janairu. To kowace irin fasara za a yi wa wannan ikirari? Tambayar kenan da na yi wa Alkasim Abdurrahman, wani mai sharhi akan sha'anin tsaro.
In ka diba makaman da aka yi aiki da su na kasashen nan ne na Mali da na Burkina, irin wanda aka yi aiki da su ne a Inates, da su ne aka yi aiki a Shinagodar, kinan babu wani mamaki a ce sun ɗauki nauyin kai harin. Kuma ajandar su ita ce cikin wannan shekara ta 2020 su kafa daula wadda tana da yanki, tana da ƙasa, tana da al'umma. Kuma cikin ɓangaren Burkina da ɓangaren Mali su riga sun samu yankuna wanda suke hannunsu. Abinda ya saura su haɗa shi ne ɓangaren jamhuriyar Nijar, kuma gurinsu shi ne har su kai gaɓar teku. Babbar barazana ita ce ƙasar Cote d'Ivoire da ƙasar Ghana.
Sanarwar ƙungiyar wacce aka yaɗa haɗe da wasu hotunan da ake dangantawa da halin Shinagodar ta ce mayakan reshen IS a yankin Sahara sun yi nasarar kashe sojoji 114. Alƙaliman da ke cin karo da waɗanda gwamnatin Nijar ta bayar a washegarin faruwar wannan al'amari
irin yanda su kungiyoyin nan na jihadi ko na ta'addanci suka kurdo cikin kahohi na sada zumunta social media inda suke sakin labaru na ƙarya saboda rikita ko kawo rudani cikin al'ummomin kasashe. Wannan abubuwan suna faruwa kwarai kuma sun yi tasiri, kuma jahilcin al'ummomin yana taimakawa kan haka.
Reshen IS a yankin Sahara a ƙarƙashin jagorancin Adnan Abu Walid al-Sahrawi ya samu gindin zama ne a arewacin Mali, abinda ya baiwa shugabannin ƙungiyar damar samun magoya baya daga cikin al'umma sakamakon rashin samun kulawar da ta dace daga wajen hukumomi, inji Abdu Alhaji Idi na ƙungiyar rajin kare demokradiyya ta FSCN.
Da ka san ba su da yawa, to yanzu sun yi yawa, kuma yanzu har sun hutu sun bar iyaka da Mali da Algeria sun komo na wajen, tunda ka san ƙasar Algeria kamar ta kare kanta ne, suna da wuyarsa akai cikin ƙasar Algeria, sai dai su tai ƙasar Mali, da ƙasar Mali yanzu su rika sare ka noke wajen ƙasar Niger, wajen ƙasar Burkina, amma dai Mali suka samu gurin zama.
A wani abin da ke zama bakon al'amari, wasu rokokin da ba a san ta inda aka harbo su ba sun fada a jiya da asuba a ƙauyen Kwangu da ke gabashin birnin Yamai, kuma a cewar wasu bayanai abin na da nasaba da ayyukan ta'addanci. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Gaida Sule Mumuni Barma. Yanzu kuma bari mu kawo muku shirinmu na gaba.
Himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu, a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne Abubakar Alal na asalin ƙasar Niger wanda ke jihar Indiana. To Malam Abubakar, kakinka bar Niger ka zo Amurka, ta zuwa wani gari?
Wallahi ni ban taba hitawa, tunda nake dai Niger, in ba irin wagar ta ya dai ka kai ziyara Najeriya haka, ka gano mutane Najeriya haka, ban taba zuwa ko'ina ba, da hita da wani zumman wani dai in ta yi wani abu daban. Ni da ma tunda na taso cikin karantar da yara ne, ina karantar da Faransanci da harshen Larabci.
Harshen Larabci, ikon Allah. To wannan da suka taimaka maka zo nan Amurka, suka yi maka takardu, suka baka visa, izinin shiga na Amurka?
Kasan akwai program da ake cewa sponsorship, kamar a yi sponsorizan mutum bisa kan wani abu wanda yake, wanda babu shi garin ga. Misali kaga aikin da yake rike da babu shi garin ga, kuma sun dauki irin wannan abin da mahimmanci. To bisa irin wannan process din na bi har na samu takardu, sai kuma iyalai na su ma suka hana da su duka.
Kenan ka yi amfani da ira ta baka damar ka shigo na Amurka?
Kware ku, haka ne.
To haka wannan mutane da ba su san da akwai irin wannan hita, kaka sa mutane suka makira a Niger ko su yankuna
na mu? Ai kira, ai wannan abun ma zan ce maka, za ka ɗauka kasuwanci ne ma, tunda dai yau wannan yau wanda ba su gari kira ma ba suna wannan kasuwancin, tunda a gida ma za ka gani, za ka isko mutane yana jan hol.
Iko
yana sai ga makera, yana sai da kasuwanci ne.
Haka ne, muna ganin mutane.
Haka ne.
Iko Allah. Ka san mutane da ba su akwai wannan, akwai irin wannan possibility za su ba mutane abin. Zuwanka na fara, waye baka taimakon da zaka? Dan ka san daga Niger zuwa na Amurka akwai kuɗi, sai ka kashe wata miliyoyi.
Doki program din da par volunteer ko?
Haka ne.
Wato kamar irin wannan allowance da ake gwamnati take ba ma'aikata in sun ce za su aje aiki. Kuma shi da ma makasudin allowance din, ai da ma dan bar mutane wato su tashi da fiffiken su ne, wato sa'annan gwamnati da kanta tana son ta rage ma'aikatanta, sai ta ce to ga wata mafita ga wanda yake son shi ya yi ta yakan shi, sai gwamnati ta sallame shi da ya tafi, in ma abin ya yi kamar dai al'adar ɗan adam ko ka kai zama ka zai
to kamar dai tambola ce kenan.
Yawwa,
ikon Allah.
Haka nan ne.
To da ka zo nan ga, ka zo da azurfa da yawa, ka zo da kayan aikin ka?
Da kayan dai irin artizana na gida wanda muke sai da, kuma na yi fuwar iri ina tunanin fuwar inda na fara ita ce African International Festival wanda ake a nan Brooklyn a New York, da ita ce na fara. To a nan ma na samu kontakt da mutane da suke ce ai wannan kaya ana son shi wuri kaza wuri kaza, to kaga inda na fara kenan. Tana da na yan watanni biyu, kuma na yi na ɗan tsayi na ɗan zagaya wani su Connecticut to Washington, daga nan a sai na koma gida kuma naje kuma na sake kamo wata visa na fara da sai da ni tsawon shekara uku ina yin haka na zaga ko ina a America
kudin da ka samu da ka diba kaga albashin da ake baka Niger ya kaga sauyi abin na bara mamaki ko
ai ba kamanta a wannan kuma ma da ni na samu albashi na shekara biyu ina malamin makaranta ba ina son in karyar da malaman makaranta guya kansu bar wannan abun bane a'a aikin da suke yi yana da muhimmanci ba kuɗi ba za a diba a tsaya a yi shi amma lalle abun bai kama ka san kasuwanci kuma dama da karantarsuwa ba ɗaya ne ba abun kuɗin ba ɗaya ne ba amma kuma ai darura ce kuma a tsaya a samu wanda za su karantar da yara tunda dai dole dai ƙasa ba ta ci gaba sai da ilimi
haka nan ne dan idan ka diba na Amerika kuma da wasu ƙasashe suka ci gaba kamar su Japan da su shin za ka ga kuɗin da ake ba ma'aikatar da ke kula da harkar ilimi ba abun wasa bane ana zuba dubban kuɗaɗe kuma malaman makaranta musamman ma ince na primary na secondary school duka su ma ana ba su salary wanda ya kamata wanda ya cancanta domin su kula da ilmantar da wannan matasan
eh kware daga to wannan kasan duka ya danganta da arzikin ƙasa ne to abin duka kasan hali ke kawo haka nan dan akwai halin yin hakan nan ne zaka ganin nan dan abin yana haka to dan ma gida ai ka gani dan abin dai su ma in ka doka dai in ka hidda wasu abubuwa daban ai bisa kan ba salarial ai ma'aikatan abin karatu education suna da wato albashi ne dama bisa kan kaman wa'ansu ma'aikatan ne sai kawai halayen da za a yi a samu wasu kuɗi na daban ne wannan ba Allah mu shan makaranta baya da su
hakan ne to da ka zo na Amerika ka gamu da wasu ƴan Niger ko wasu ƴan uwanka wanda su rige ka zuwa na Amerika
sai kwarai da ma da nazo hanya ce na biyu kai in zo ma a gabana akwai tawaga ta mutum 20 artisan da suka taso daga Niger suka to wannan garin da saboda fara artisan
daga Agadez kawai koko daga jahohi da dama
no daga nan Niamey dai suka
daga Niamey eh
ka san sa'an nan kuma ita ma da kanta ambassador tana bisa wannan program din na Agoa
ambassador ta Niger koko office jakadanci kasar Amerika
a office jakadanci na Amerika wanda yake can suna korahu guiwa ga dukkan wannan wato abubuwan wato kere-kere don su samu dama kamar a musu wani irin godabin da za su iya tahowa nan garin ga suna sayar da kayan su suna koma to wannan abin
ya taimaka
kamar irin shi ne na taho cikin irin shi ne na taho
yanzu idan wani makeri yana sauraron ka yana wani ƙauye na a can Niger ko kamar ko Chad shi ma yana so ya yi amfani da wannan shirin na Agoa ga ganin ka wacce hanya kamata ya bi domin shi ma ya samu wannan
hanyar da za a bi guda ce nakan cewa ya to ko da yake yanzu ka san gida suna da tsari duka inda zaka iske masu sana'a ba makera kadan ba ko ba kadai ba duka masu sana'a suna da hanya wata irin kungiya da suke cooperative wanda ta kungiyar su to bisa kan wannan kungiya da yawa mutane da yawa suna samun alhurma bisa kan sana'a sun tayi a ambassador ko da yake abin ya rage
a kenan sai su tuntube ofishin jakarancin kasar Amerika dake kasar su inda suke
kware da gaske na kam su samu daman za su iya zauwa su sai da kayan su shiga baje koli da ake
kuma wannan kayan ba a amsa wani jangali haka ba a sa wani kuɗi gare su
a ba kayan babu abin ga ciki kayan babu misunanshi babu jangali a cikin kayan
eh kun ba su biyan ko dala in sun shi option jakadanci kasar Amurka ba su sai kuɗin visa da
kuɗin ɗawainiyar biyan visa din dan akwai abubuwan takardun da ya kamata mutum ya kammala dole sai ka gwada shaidar kana girki a can gida kana da kuɗin da zaka zama a gida ba zaka da ruwan wani abu ba ga abin da zaka biyan hotel ɗinka nan ga abin da zaka iya biyan jirgin sai dai ka gura mu shi da kai ba haka ba kake son ka zo garin
ko in mutum bai da wannan kuɗin sai bi wanda ke da kuɗin sai ya taimaka mishi irin wannan sai ya bashi kamar ya bashi dallafi in ciya ya bashi dallafi wanda
ba bayan fage ce ni dai ba fada ba
a ka san me nake cewa yanzu for example din akwai in kai yanzu kai ba ka zama ƙasar nan ba ka san harkokin su kamu ka san wani makeri wanda ke Niger ko yake Kamaru ya iya kayan aiki na ƙwai yana so ya zo in shi bai da kuɗi zai iya kiran wani haka ya ce okay ga abubuwan nake so in yi eske za ka iya tallafa
mai zai a to wannan ai kuma ka san ka taimaka ma juna ce wannan ala abu ne wanda yake akwai tsakanin musulmi kuma tsakanin mutane duka dangi ƴan uwa bare da gaske ba haka ba ai mutane da yawa ba musulmaniya zuwa Niger ba suna tambayar wasu da suke kasashen waje kasashen ƙetare su taimaka musu da wani fanni haka nan bare da gaske wannan akwai shi
to Abubakar Alal kenan dan asalin kasar Niger wanda ke jihar Indiana mun gode da ka ba mu dama tattauna tare da kai a cikin shirin himma ba ta ga gwanda ni Abdul Aziz Adli Toro ke hadawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na muryar Amerika sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu.
Tragedy Abdulaziz Adelito. Masauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia inda agogon muke cewa karfe 10:25 na sanyin safiya. Yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar sakon email.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Comrade Mansur Babawo na fada da Tasiu Ismaila Zita Gozaki. Sun ce hukumar zaben jamhuriyar Niger da fata zaki gaggauta shawo kan ƴan matsaloli da ake fuskanta wajen yi wa ƴan ƙasa rajistar katin zabe. Sako na gaba kuma ya fito ne daga Mansur Almugumal. Yana cewa salam muryar Amurka, sauke hafsoshin sojan ƙasar Niger da maye gurbinsu da sabbi da Muhammad Yusuf ya yi. Hakan ya yi daidai da fatan Allah ya sa hakan ya zamo solar ingantuwar tsaro a ƙasar. Sako na gaba kuma ya fito ne daga Alhaji Umar Forever Gashua. Ya ce hakika yau ake bikin tunawa da ƴan mazan jiya a Najeriya, wanda ya zo daidai da tunawa da cikar Najeriya shekaru 50 da yakin basasar ƙasar. Ya yi daidai, Allah ya ji ƙan mazan jiya, ya sa mutuwa hutu ce a gare su. Sako na gaba kuma na cewa alƙalan da ke gudanar da shari'o'in ƙararrakin zaɓe, da fatan za ku yi shari'a cikin gaskiya da adalci, ku baiwa mai haƙƙi haƙƙinsa ba tare da bin umarnin wani ko wasu ba. Daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban ƙungiyar muryar jama'a. Sako na ƙarshe ya fito ne daga Attahiru Hashimu, garin Yarima, ƙaramar hukumar Gasol ta Rabar Najeriya. Ya ce yabon gwani ya zama dole. Hakika muryar Amurka sashen Hausa kun cancanci yabo sosai domin tsarin sabbin shirye-shirye da kuka yi mana alkawari da albishir da su da ji za ku kayatar da mu masu sauraronku da kuma bibiyanku a shafukan na zumunta na yanar gizo. Babu abin da za mu ce muku sai dai mu ce Allah ya ƙara muku basira da ɗaukaka.
Ta gaida Aisha Tusile da wasikun masu saurare. Yanzu kuma sai labaran duniya, amma wannan karan a takaice.
Ana sa ran Amurka da China za su rattaba hannu kan wata yarjejeniyar kasuwanci a yau Laraba don warware wasu batutuwa da ke tsakiyar rikikikan da ake samu a fannin tattalin arziki da aka yi ta yi tsakanin manyan ƙasashen biyu cikin watanni 18 da suka gabata. Shugaban Amurka Donald Trump zai karbi bakuncin mataimakin Prime Minister China Lu He don bikin sanyawa yarjejeniyar hannu a fadar White House. A tsakiyar watan Disamba ne bangarorin biyu suka amince da abin da suke kira mataki na farko a yarjejeniyar. A yau Laraba ake sa ran Majalisar Wakilan Amurka za ta kada ƙuri'a kan batun tura takardun dalilan neman tsige shugaban Amurka Donald Trump zuwa ga Majalisar Dattawar Ƙasar don fara zaman shari'ar da ake sa ran yi a makon gobe. Majalisar ta amince da takardun tuhume-tuhume a watan da ya gabata, amma shugabar majalisar Nancy Pelosi ta jinkirta tura takardun yayin da Democrat a majalisar wakilai suka yi kokarin ganin shugabannin majalisar dattawa sun yarda a saurari bahasi daga wasu sabbin shaidu a lokacin zaman shari'ar.
Tuma sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan lokaci, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa daranku na anjima, za ku ji mu ɗauke da wani shiri wanda a yau za mu sake ba ku dama domin ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shi ne a daidai lokacin da ake bikin cika shekaru 50 da kammala yakin basasa a Najeriya, shin kun gamsu da matakan tsaro da ake ɗauka a ƙasar? Yanzu a madadin Zahra Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin, sai wadda ta jagoranci shirin ta kuma ba da umarni Julie Lazarus Gresham da injiniyan namu na wannan lokaci Mr. Daniel Crofton. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma sai a saurari shirin Yau da Gobe.